Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 25 ga watan April na shekarar 2020, wato daidai da 2 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To baballe, adadin mutanen da suke kamuwa da COVID-19 na ƙara haurawa, lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Kana ƙasar Saudi Arabia ta daina amfani da bulala a matsayin jan kunni, lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adaman ƙasar ta ce gagarumin nasara ce da aka samu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya ya zarta 1,000. Haka kuma za ku ji cewa rundunar sojojin saman Najeriya ta samar da jirgin jigilan masu ɗauke da cutar corona a ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa, za ku ji cewa 'yan kasuwar ƙasar suna alaƙanta tashin kayan masarufi da cutar corona kwana ɗaya bayan fara azumin watan Ramadana. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Daga bisani muna tafa da falalar watan Ramadan, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Adadin mutanen da suke kamuwa da cutar COVID-19 na ƙaruwa, lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura 2,800,000, kana wasu 197,000 suka mutu. Ana samun ƙaruwar kamuwa da coronavirus a wani jirgin yawon shakatawa na Italiya da ya tsaya a gaɓar tekun Japan, wanda yake ɗauke da ma'aikata kaɗai babu fasinjoji. Jirgin Coast Atlantica yana kan hanyarsa ne zuwa China domin yin gyare-gyare, amma ya garzaya zuwa Nagasaki a farkon wannan shekara. Jama'an cikin gida sun ce akalla ma'aikatan jirgin 91 da galibinsu suka nuna alamomin cutar, an tabbatar suna ɗauke da ƙwayar cutar. An riga dai an shimfiɗe mutum ɗaya asibiti. A nahiyar Turai kuma, ƙasar Spain tana da mutane sama da 219,000, kana sama da mutum 22,500 ne suka mutu. Ƙasar Italiya kuma ta biyo sawunta da mutane 192,000 suka kamu da cutar, da kuma kusan mutane 26,000 suka mutu. Ƙasashen Turai da dama suna samun sauƙin sababbin kamuwa da cutar, wanda a halin yanzu suke shirin buɗe ayyuka a hankali, kuma suna sassauta dokar hana zirga-zirga. A Amurka, kusan mutane 1,000,000 ne suka kamu da cutar, wanda yawansu ya haura 195,000, kana kusan wasu 52,000 suka mutu. Sai dai duk da ƙaruwan adadin da ake samu, wasu jihohin ƙasar kamar Georgia da Oklahoma a jiya Juma'a sun buɗe ayyuka kamar shagogin aski da na gyaran gashi. Yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Gangamin da ake sa ran za a gudanar ne a kan zaɓin aƙida tsakanin shugaba Donald Trump, mai tsaurin ra'ayi a kan baƙin haure da kuma kare muradun Amurka, da kuma Joe Biden na Democrat, mai sassaucin ra'ayi da kuma ba da goyon baya ga shirin kiwon lafiyar jama'a. Yanzu batun aƙidar ya gushe. A maimakon haka, a cewar masu sharhi, sun faɗa muryar Amurka cewa zaɓen na bana zai zama tamkar zaɓen jin ra'ayoyin jama'a ne a kan yadda shugaban ƙasar yake yi wa tattalin arzikin ƙasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a. Ganin Amurkawa aƙalla 50,000 sun mutu da cutar COVID-19, kana wasu miliyoyi kuma sun rasa ayyukan yi a tattalin arzikin ƙasar. Shugaba Trump dai ya karkatar da yaƙin neman zaɓensa daga samarwa ƙasar arziki zuwa jagorancin yaƙi da cuta. Norman Austin, mai sharhi ne akan siyasa daga cibiyar kasuwanci na Amurka, ya ce Trump ba shi da ƙarfi a wannan fanni, kuma yana kawo rarraba a maimakon haɗa kan ƙasar. A wannan lokaci na coronavirus, Trump ya mamaye kafafen yaɗa labarai da ba da bahasi a kan corona a kullum yaumi a fadar White House, abinda masu suka ke cewa yana tallatar da kansa ne, amma babu wani bayanai masu amfani da yake bayarwa. Ƙasar Saudi Arabia ta daina amfani da bulala a matsayin jan kunni, lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adaman ƙasar ta yaba cewa an samu gagarumin ci gaba a sauye-sauyen da sarkin ƙasar da ɗansa suka ƙaddamar. kotu a kasar Saudi Arabia tana yanke hukuncin bulala har ma taka yi hukuncin bulala 100 lamarin da ke janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama amma sun ce manyan sauye-sauyen da Rima Muhammad bin Salman ke kula da aiwatar da su ba su yi sassauci ba akan hukunce-hukunce da masarautar ke aiwatarwa a musulunce cike har da hukuncin kisa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar ta ce sabon sauyin da kafafen yaɗa labaran kasar suka yaɗa cike har da jaridar Okaz mai ra'ayin gwamnati zai tabbatar da ba a yanke hukuncin bulala ba akan kowa
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotannin mu a Najeriya cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar NCDC ta bayyana cewa an samu ƙarin masu dauke da cutar corona a kasar a yayin da cutar ta bazu zuwa jihohi 27 ya zuwa yanzu wakilin Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani
cibiyar ta bayyana cewa duk da aiki tukuru da hukumomin lafiya ke yi na daƙile cutar lamarin ya ci tura domin cutar na ci gaba da bazuwa a kasar A halin yanzu an samu bullar COVID-19 a jihohi 27 na Najeriya ciki har da babban birnin tarayya kamar yadda alƙalumar cibiyar daƙile yaduwar cututtuka a ƙasar wato NCDC suka tabbatar. Ministan kiwon lafiya Osage Ehanire shine yace ya zuwa karfe 10:30 na daren jiya Juma'a an samu ƙarin mutane 1,095 da cutar ta harba a fadin Najeriya an sallame mutane 208 sannan mutane 32 sun rasu jihohin da cutar ta bulla a karin farko a baya-bayan nan sun kasance Adamawa a yankin arewa maso gabas da jihar Filato a yankin arewa ta tsakiya har ila yau jihar Lagos ce yake kan gaba da mutane 657 sai birnin tarayya da mutane 138 Kano tana da mutane 73 Ogun 35 Gombe 30 Katsina 21 Osun 20 Edo 19 Oyo 18 Borno 15 Kwara 11 Akwa Ibom 11 Kaduna 10 Bauchi 8 Delta 6 Ekiti 4 Ondo 3 Ribas 3 Jigawa 2 Enugu 2 Niger 2 Abia 2 Zamfara 2 Sokoto 2 Benue 1 Anambra 1 Adamawa 1 Plateau 1 Wani abu da ya dauki hankali shine cewa an samu jami'an kiwon lafiya su kansu guda 40 da aka tabbatar sun kamu da cutar amma sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa wanda yake shugabantan kwamiti na musamman da shugaban kasa ya nada ya ce kamfanonin inshora na kasa sun kawo dauki
the premium in the sum of 112,500,000 for cover has been fully paid by the Nigerian insurance industry
Boss Mustafa ya ce kamfanonin inshorar kasar sun ba da gudunmawar naira miliyan 112,500 domin ya zama inshora na ma'aikatan kiwon lafiya 5,000 da suke sadaukar da rayuwarsu a kullum wajen yin ayyukan agaji na kokarin daƙile cutar coronavirus Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda to har yanzu muna Nigeria a yayin da ake ci gaba da samun masu dauke da cutar coronavirus a kasar rundunar sojojin saman Najeriya ta samar da wani babban jirgin jigilar marasa lafiya mai dauke da na'urorin asibiti don zaman cikin shirin ko ta kwana ga wakilin Hassan Maina Kaina da karin bayani
a wani mataki na zama cikin shirin ko ta kwana dangane da yadda ake tunkarar annobar coronavirus a Najeriya rundunar sojojin saman kasar ta samar da wani babban jirgin daukar marasa lafiya wanda zai ke jigilar majinyatan daga wannan gari zuwa wancan gari muddin buƙatar hakan ta taso
we now have substantial capacity to be able to move patients through aeromedical evacuation this aircraft can carry up to 76 patients with all the life support equipment attached
babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman kenan Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ke tabbatar da cewa yanzu suna da tasirin jigilar marasa lafiya da jirgin su samfurin C-130 wanda ka iya daukar mutane 76 a lokaci guda jirgin na dauke da duk wasu na'urorin asibiti da iskar gas da masu lalurar cutar COVID-19 ke bukata yanzu in ka shiga cikin wannan jirgi zaka ga na'urorin tallafawa rayuwa mun yi wani tsari ne cewa yayin da ake jigilar marasa lafiya za a ba su kulawa yadda za su ci tamkar suna asibiti ne
right inside the aircraft
kwararren likita kuma tsohon jami'i a hukumar yaƙi da cutuka ta Amurka wato CDC, Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Ya ce wannan mataki na rundunar sojin saman Najeriya hangen nesa ne, wanda ya zo daidai lokacin da ya dace.
Shiri ne na kota kwana kuma hikima ce wadda duk wani shugaba mai hankali zai yi. Saboda haka abin da za a yaba musu ne kuma yi musu jinjina, saboda sun yi hangen nesa kuma sun lura da su ma a iya ɓangarensu na sojojin sama wace irin gudunmawa za su iya bayarwa. Gaskiya da na saurari bayanan shi shugaban sojojin sama na Najeriya, sai na ga cewa akwai hikima babba ta yin wannan tanadi, wanda ko da ma'aikatan lafiya na farar hula hangensu bai kai ga haka ba. To shi ya taya su ɓangaren tunani na ɓangarensa, ya kuma ga hakan ya dace, saboda haka abin a yaba masa ne. Sannan kuma a kira ga ragowar hukumomi da suke da abin da za su ba da tallafi, su ma su duba iya ɓangarensu a wani irin gudunmawa za su bayar. Domin yanzu ana kallon cutar kamar bata shiga ta hauhawa da yawan da ake gani a ƙasashen Turai ba. To amma idan ka kalli tafarkin da aka ɗauka da su kansu ƙasashen da abin ya yi ƙamari, za ka ga cewa su ma sun samu kansa irin wannan hali kafin su zo wannan yanayi na taɓarɓarewar al'amura. Ba ma fatan hakan ta faru, amma irin wannan tanadi abu ne da za a yi alfahari da shi a kuma yi godiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce babu wata shaida da ke tabbatar da cewa mutane da suka warke daga COVID-19 suna da garkuwar da za ta kare su daga sake kamuwa da cutar. Hukumar WHO ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a, tana kashedi ga gwamnatoci da ke bada takardun shaida ko kuma certificate na warkewa daga cutar, wanda hakan ke nufin za su iya komawa bakin aiki ko kuma su yi balaguro, saboda tunanin garkuwar jikinsu na da kariyar da ba za su sake kamuwa da ƙwayar cutar ba. Mutane da ke tunanin ba za su sake kamuwa da cutar ba a karo na biyu saboda sun samu nasara sun warke, to suna iya yin biris da shawarwarin da ake baiwa jama'a, inji WHO. A don haka amfani da takardun shaidan ka iya ƙara yawan haɗarin ci gaba da yaɗa cutar. Gabaki ɗaya kusan mutane miliyan 3 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya, kana wasu 197 suka mutu. Da ƙarshe halin da aka kai wa fararen hula a gadin shakatawa na Virunga a demokaradiyyar jamhuriyar Congo ya kashe akalla mutane 18, ciki har da masu aiki a gandun taron guda 12. An kashe ma'aikatan ne a lokacin da suke kai ɗauki ga motar fararen hula da maharan suka buɗe mata wuta, a cewar sanarwa da hukumar gandun taron ta fitar. Wasu sun ji raunuka, ciki har da masu gudu da ransu. Gandun shakatawan na Virunga mai girman kilomita 7,800 da hukumar ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma UNESCO ta kafa, yana tsakanin iyakar ƙasashen demokaradiyyar jamhuriyar Congo da Rwanda da kuma Uganda. Gandun taron shi ne mafi daɗewa a nahiyar Afirka, kuma nan ne inda halittu iri-iri ke samun kariya. Gandun taron mai yawan shahararrun gwagwambiri na tsaunuka yana huskantar yawan rikici da tashin hankali a cikin aƙalla shekaru 20.
To madalla a gaida Baba Yakubu mai gari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar, inda kwana ɗaya bayan fara azumin watan Ramadana, farashin kayan masarufi ya yi tashin goron zabi a ƙasar, lamarin da wasu 'yan kasuwa ke danganta shi da tsadar kaya a ƙasashe makwabta sanadiyar annobar cutar coronavirus. Wakilin Maya Mai Silamu Muni Barma ya iko mana da ƙarin bayani.
Kayan marmari da kayan miya da dangoginsu na daga cikin ababen masarufin da aka fi lubinsu a wannan lokaci na azumin Ramadan domin buɗe baki, abinda ke haddasa tsadar farashi a kasuwanni, duk wanda cewa lokaci ne da aka fi buƙatar mutane su kyautata wa juna. A kasuwar Dole, ɗaya daga cikin kasuwannin birnin Yamai, jama'a na ƙorafi a game da halin da ake ciki a bana.
Sunana Jamila, wallahi ga kasuwa da wallahi kaya ba su sai. Komi tare ne, komi an kara da azumin ga yaka. Kwamto sako shi ka 25 muke sai. Yanzu na sai tun da sassahe ka 25 na sai. Wallahi a rage mun tun da kaya wallahi ba su sai. In mun ta wajen sai suwa ma akwai aiki. Tun da mutane mun sai da musu suna gani tada shi.
To da sauki, na sauki amma dai suna ta kakkara gaskiya ba kamar harin ba. Ni yanzu tumatir na ni sai. Tumatir shi ka bi aka sai da can baya akwai sauki yanzu kuma dai gaskiya abin ya kara. Ɗan kasuwa su yi mana sauki mana. Gwamnati ma ya yi mana sauki. Duk su ruka su mana sauki. Saboda wanga wata mai anhorma.
Muhimmancin kayan abinci ga al'umma yasa hukumomin jamhuriyar Nijar baiwa motocin dakon kaya izinin shigowa kasar a kowane lokaci ba tare da fuskantar wani cikas daga matakan dakile annobar cutar coronavirus ba. Sai dai ƴan kasuwa a nan cikin gida na alakanta hauhawar farashin da yawan cije-cijen ma'aikata a kan hanya.
Sunana Sa'adu Haruna. Ina sai da tumatir fresh da faburon da mangu tafarnuwa albasa su gurji duka dai ga sunan kaya barkatai ne. Bismillah bana gaskiya kaya sun tashi tun dauka azumi kaya sun tashi da tsaya. To ana kukan ba kukenan harkokin dai sai a hankali. Gaskiya duwankin nan da ake yi ma kaya sun yawa. Kenan abuna wanda ya kamata gwamnati ta duba. Sauƙin nan gwamnati ta kamata kawo shi. Mu ƴan kasuwa mu zuwa mu dauko kaya ba mu iya kaya sauki. Saboda mun dauko kaya da tsada mun zai kuma an ƙara an yi mana duwa kenan dole ne kaya mu wa mu saida da tsada.
Tunana yaya ina saida kwambi tar kasuwar dole. Wallahi dai harakar dai ya rai ƙara kuɗi saboda dai yanzu yanayin azumi. Kilo dai kwanan baya dai muna saida da lasa tun yanzu dai muna saida da lasa bai. Kai dai dan rangwame ko yanzu kaɗan tun da dai bai wara dai mu gunye tsaran. Kuma matsala yanzu ma masaya sai su ga kamar daga lehimu na ba daga gari mu bane daga masu waɗanda ka kawo na kayan na sai su ce su ba su. Ba su kawo na kaya in ba mun kankara musu wani abu ba.
Domin warware wannan dadaddiyar matsala ta tsadar kaya a lokacin watan Ramadan, yasa ofishin ministan kasuwanci ganawa da shugabannin kungiyoyin ƴan kasuwa da masu rajin kare haƙƙin mabukata makonni biyu kafin zuwan azumi, inda a ƙarshe bangarori suka tsayar da farashin wasu muhimman kayayyaki dangin cimaka. To sai dai rahotanni daga kasuwannin kasar na nunin ƴan kasuwa ba sa mutunta wannan tsari, yayin da ɗaya bangare talakawa ke korafi akan rashin isar cimaka da gwamnatin kasar ta yi alkawalin sayarwa akan farashi mai rahusa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Asalaro a yau ne muke kawo ƙarshen hira da muka faro da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai fafutukan kiyaye hatsin rai a birnin Accra mai suna VALT, wanda ya bayyana mana matakan da gwamnati ke ɗauka a lokacin hana zirga-zirgar jama'a domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a ƙasar Ghana. To yanzu da gwamnati ta dage dokar hana zirga-zirgar, ko me kungiyoyi irin tasa suke yi a daidai wannan lokaci? Sai ya ce
kungiyoyi dai da dama kowana kokari ta gane, saboda yanda za a yi dai a samu kiyayewa, waɗanda kuma mu kungiyoyin muje muna kokari muna karatta sai mu ce muna falkar da direbobi kenan, muna falkar da su yanda za su yi aiki da sabon shirin da an ka dace kai, muna dai kokari mu yanda za a dai mu karatta da su mu falkar da su saboda kar a samu wasu damuwa kuma kenan. Sannan kuma muna da kuma wasu kungiyoyi da yan jarida kuma ke kulawa da sha'anin hukuma, sai mu ce yan sanda da sojoji kenan, saboda da lokacin akwai samuci damuwa sosai, akwai wasu mutane da kasa mutum dai dan tare ne, in an ka ce ka su fita sai su fita sai su samu masala ko da fada kuma da sojoji da yan sanda. So wannan kuma mun samu yan jaridan da ke duba kai ya so su kokari su make sure kamar yanda turawa ke fadiwa sojojin nan ba su abuse power su ba, ba su wuce iyaka ba, saboda irin daidai aikin da an ka ba su su ma su yi kokari su yi aiki daidai. So akwai waɗanda kuma ke waɗanda dai sun ke ce wai an buga su an hana su fita, so wannan na nan. Sannan kuma akwai sai mu ce bangaren gwamnati kuma kamar Siraj kenan, waɗanda ke kiyaye sai mu ce hincin mutane human rights su ma gaskiya sun taka rawan gani su ma suna saye kai sosai kuma su duba cewa kamar saboda irin lockdown da anka yin ga kada a taka sai mu ce hakkin dangari su ma suna kokarin su sai mu ce dai yanzu masala kowa dai na dan kokarin da dai zai yi so a rage wahala kuma har yanda za a magance shi.
A baya Isa Ali ya faɗa mana cewa a cikin matakan da gwamnati ta ɗauka na nisanta tsakanin jama'a, ta ce kowace motar bus na haya da ke ɗaukar mutane uku ya ɗauki mutane biyu akan kujeru uku, wanda gwamnatin ta ce a ci gaba da haka duk da cewa ta tsege dokar hana zirga-zirgan. To dalili kenan da ya sa muka tuntuɓi direbobin, ko ya aikinsu yake a ƙarƙashin wannan shirin?
Sunana Tahir Muhammad, ina aiki daga Circle Overhead Branch. Batun ciwon gadi to Allah da ya kiyaye mu. Abin da ke ciki ne sas muna ɗauka uku ce aka kawo kamar yanzu budoki biyu biyu gaskiya biyu biyu nan one ba rage mai ba kuma shirin ba a cikin kudin lowar guda muka rage nan kuma mu zuba kai mu ta karban ba yanzu ka kallo biyu biyu nan ka gagamu da dan wankar kasar shi kuma da dan wankar driver matan shi sun zo sai za su gida sun mu da Allah master karbe su kudi sai kamar su bi nan su ka doke su free yanzu ka nake magana ga na load tun nan ga har shangar na je na zo kudi na kira muku wallahi ya ba ku mamaki kuma yau ni da yanda tumi wuri na ne uku uku nan inda su mar muna kama a aje kaida da ke gwada kamar ka zo station ga manyan su ko aje security person cikin station nan ko barya na wani wuri in ka zo station nan ga ruwa da sabulu ka wanka hannunka ka shiga lori ka da hand sanitizer ka share hannunka ka biya mai ka kare a sa nose mask nan irin cikin lori fira-fira da wannan a stop din shi uku uku na manya na cikin lori wanga masa cikin mango masa cikin mango guda na sakani ina ga wannan ya funa alheri don da gaskiya ke da muke yi sai hand to mouth ne ba dai mu samu kan melori ba na makon melori na lori na 1000 Ghana yanda ba kana 70 Ghana bai karban don wannan nan melori shi na gidan sai every week ne asan kun da yake karban da ke site san da bai kama kuma wani kudi da masa na wayan su ne dai gaskiya kun bata isa mai gare duba kana zai muna ba wannan kwana ce kamar fatu na raga ba wannan raga aka raga fatu nan ba ka ja maka je kan machine kana ke san muna nan ka gan ina garba rage ma ba da yafi isa buran ke da mu kenan.
Sunana Ali Abdurrahmani driver ne na cycle kuma mamu bin yawo aikin da muke so ne muke yi da aka bar mu na yin ne gaskiya bai tanya mu da mu so a bar mu yi hand wash mu ta wance hannu in ka sa face abin nan mask nan ka zo ka shiga inde ba ka sa ba babu bar ka shiga in ka zo ga ruwan ka wanke sai mu baka ka sa hannu ka kare ka sama cikin lori a bar mu doki kan da muke doka nan don aikin ne zaka aikin banza muke ba mu samu ko bai tanya mu inda muke dukan me kare yayin muna
su ko fasinjoji cewa suke sambarka saboda wannan zama a cikin mota a yanzu abu ne mai kyau.
Sunana Maimunatu Isa. To lamarin da ya yi amma su ma masu mota suna kuka wai an shortin su Allah dai kare mu da ciwo yaso kowa ya yi ya abin da ran shi ke so amma yanzu haka muna karkashin doka yanzu haka ma ni ma akwai sojoji.
Sunana Rukayya. Batun lockdown da ake yin nan dai akwai hanyar da yana da amfani akwai hanyar da bai amfani ba amma cikin lorin nan kuma da aka rage ba mu mamma sojojin nan da kuma shi ma yana da wani amfani muna jin da
to jama'a a nan ne za mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu inda za mu garzaya ƙasar Najeriya mu kawo muku abin da ke faruwa a wurin da ya shafi kiyaye hatsara a ƙasar. A madadin shi Isa Ali na ƙungiyar VAD mai fafutukar kiyaye hatsara da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Hussein Abba Dambam, jihar Bauchi, ya ce hakika cutar coronavirus ta kawo canji a duniya baki ɗaya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta, amin. Shi kuwa Ali Madu Admo Baga garkuwar ƙungiyar muryar talaka yace assalamu alaikum biyoye Hausa. Ya kamata duk shugaban da zai sa dokar hana zirga-zirga akan al'umarsa bisa kowane dalili ya kamata ya fara tanadar kayan jin kai a gare su tun farko kafin dokar ta soma aiki, don sanin kowa ne cewa akwai wanda a kullum sai sun fita kafin su samu na kaiwa a bakin salati. Sai sako daga Alhaji Mele Yusuf Bari ya ce assalamu alaikum biyoye Hausa, na kira ga ƴan uwana al'umar musulmin duniya. Mu yi amfani da wannan lokaci na watan Ramadana mu yi addu'o'i domin kawar da wannan annoba ta coronavirus. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange da kuma ɗan Asaba mai fata ya wuri. Suka ce salam murya Amurka. A yau muna taya ƴan uwa musulmin duniya murnar fara azumin wannan shekara ta 1441 cikin ƙoshin lafiya. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga malam da falalar watan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan yazo, shi yasa sahabban manzon Allah sukan yi wata shida. Addu'o'in su guda biyu ne. Wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan, bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a wata Ramadan, saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne. Cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da 1000, Annabi Nuhu alaihi salam. Allah ya ce mun aiki Annabi Nuhu zuwa ga mutanensa, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 amma, ya zauna a cikin mutanensa shekara 1000, shekara 50 ne babu. Mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70, kadan suke tsallakawa. To idan mutum Allah ya sa ya ga dare Lailatul Qadri, ana roƙon ya mishi lada mai yawa. In an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata 1000, shekara kusan 80 da wani abu. To ya in musulmi ya ga Ramadan ciki ya dace da Lailatul Qadri na shekaru mu ce 40, kenan kaga an ruban ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada. Ina fatan al'ummar musulmi na Najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah. Wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu. Ɗayan bai tare da mu yanzu, ɗayan kuma na tare da mu. Ɗaya da bai tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu. Lokacin da Annabi yake raye tare da sahabbansa, rayuwarsa kawai, Allah yayi alƙawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba. Wama kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, wama kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin kai rahama ne.
Madalla, yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Adadin mutanen da suke kamuwa da cutar COVID-19 na karuwa, lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura miliyan 2,800, kana wasu 1,097 suka mutu. Ana samun karuwar kamuwa da coronavirus a wani jirgin yawon shakatawa na Italiya da ya tsaya a gaɓar tekun Japan, wanda yake ɗauke da ma'aikata kaɗai babu fasinjoji. Jirgin Coast Atlantica yana kan hanyarsa ne zuwa China domin yin gyare-gyare, amma ya garzaya zuwa Nagasaki a farkon wannan shekara. Yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Gangamin da ake sa ran za a gudanar ne a kan zaɓin aƙida tsakanin shugaba Donald Trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun Amurka, da kuma Joe Biden na Democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma bada goyon baya ga shirin kiwon lafiyar jama'a. Yanzu batun aƙidar ya gushe, a maimakon haka a cewar masu sharhi sun faɗa murya Amurka cewa zaɓen na bana zai zama tamkar zaɓen jin ra'ayoyin jama'a ne akan yanda shugaban ƙasar yake yi wa tattalin arzikin ƙasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Abdulrahman Umar Dukko, bisa rasuwar Farfesa Aliyu Umar, tsohon DBC na Jami'ar Bayero, da kuma yaye iya. Allah ya ji ɗansu, ya rahamce su, ya sa aljanna makoma, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, da kuma Hailu Hail da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Gaban lake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya, don mu haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.
VOA Afrique, dites-le à un ami.